sanar birnin Washington gunduma Columbia, sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 2441 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum suna kama mu kai tsaye ta tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin mu na yammacin yau. Grace Alheri Abdu tare da abokan aiki ke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin da ya kasance na ƙarshe yau 10/20 ga watan Janairu, ranar da aka rantsar da Donald J. Trump a matsayin shugaban Amurka na 45. Kamar yadda muka sanar, yau za mu ji ra'ayoyinku ne kan irin alfanun da kasashen Afirka za su iya samu daga shugabancin Donald Trump da kuma kai kumo da ake yi dangane da siyasar ƙasar Gambia. Kamar kullum, lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne 202-205-6555. Kafin mu kai ga haka, ga halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a. Hamshakin antajirin nan mai hada-hadarar gine-gine Donald Trump an rantsar da shi a yau Juma'a a matsayin shugaban Amurka na 45. A ƙarƙashin yanayin hadari a nan Washington, Donald Trump ɗan shekaru 70 da haihuwa ya zama shugaban Amurka na farko mafi yawan shekaru da ya ɗauki rantsuwa a wani tsarin girmamawa fiye da duk wani shugaban Amurka, inda ya ɗauki rantsuwar adana, kare da kuma tsare dokokin Amurka.
Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear.
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
Ɗaruruwan mutane wanda wasu su suka sa zanen alƙawarin da ya yi, inda yake cewa zai sake farfaɗo da darajar Amurka ne, su ne suka hallara filin rantsar da shugaban wanda ke gaban Majalisar Tarayyar Ƙasar. A cikin jawabinsa bayan rantsuwan, kamar yadda yake ci gaba da faɗa a lokacin kamfensa, Trump ya ce zai kawo ƙarshen abubuwan da shugabanni ke yi a fadar shugaban ƙasa a nan White House.
For too long, a small group in our nation's capital has reaped the rewards of government while the people.
An daɗe wasu mutane ‘yan ƙalilan su ne suke babban birnin ƙasarmu suke more gwamnati, a yayin da tarin ‘yan ƙasa ba su samun komai. Waɗansu ne suke kokarin ƙare kansu amma ba ƙasarmu ba. Duk wannan abin ya kamata ya zo ƙarshe daga yanzu kuma a nan wurin. Jim kaɗan bayan rantsar da Donald Trump a matsayin sabon shugaban Amurka, Trump ya rattaba hannu a kan wasu takardu a hukumance da suka tabbatar da shi a matsayin shugaban ƙasa. Haka kuma Trump ya rattaba hannu a kan takarda na da ke nufin cewa General James Mattis mai ritaya ya zamanto shugaban ma'aikatar tsaron Amurka. Sai dai Mattis ya yi ritaya ne shekaru 3.5 wadda suka gabata, bayan ya kwashe sama da shekaru 40 yana aiki da sojin Amurka, a cewar mai magana da yawun fadan White House Sean Spicer. Wani kudirin doka wadda aka yi tun shekara 1947 ne a kan tsaron ƙasan ta buƙaci duk wani wanda zai yi aikin soji sai ya kwashe shekaru 7 kafin ya karɓi wani mukami na daga 'yan siyasa. A makon da ya gabata ne, 'yan majalisar Amurka suka baiwa Mattis damar karɓan wannan mukami wanda zai ba shi damar zaman shugaban ma'aikatan tsaro ta Pentagon, duk da cewar da ya yi ritaya daga rundunar soja a shekarar 2013. Shugaban ya rattaba hannu kuma a kan takarda a lokacin da yake tare da 'yan majalisar Republican, kuma shugaban marasa rinjaye a majalisa majalisar wakilai Nancy Pelosi da kuma 'yan ƙasan baki ɗaya. Ana sauraron wa'innan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tsohon shugaban Gambia Yahya Jammeh ya gaza biyewa wa'adin da aka ba shi ne miƙa mulki kuma ya bar ƙasan kafin ƙarfe 12 na rana a yau Juma'a, a daidai lokacin da shugabannin ƙasashen Afirka ta yamma suka isa a birnin Banjul, abinda wasu suka kira tattaunawan ƙarshe. Idan wannan tattaunawan ta ci tura, to rundunonin ECOWAS da suke Senegal su za su riga su shiga a cikin ƙasar, wanda suke jiran umarni su sauke Yahya Jammeh da ƙarfin tuwo. Hanyoyin wato hanyoyi na birnin Banjul sun yi shiru a yau Juma'a. Sai dai fargaba ana jiran tsammani da kuma mutane wanda suka fada a ciki yanzu yayi sauki saboda sun fara samun kwarin gwiwa. A hira da wannan gidan rediyo, wasu 'yan Gambiya dai sun ce sun fara jin daɗi don saboda cewa ya kamata Yaya Jammeh dai ya sauka daga mukaminsa na shugaban ƙasa saboda sun riga sun samu sabon shugaba wanda ake kira Adama Barrow. Su kuma nuna roƙonsu kuma suka kyautar da zaton cewa sun san Yaya Jammeh zai sauka a yau idan Allah ya yarda. Akalla ɗaya daga cikin ƙungiyoyin masu zanga-zanga a nan Amurka sun lalata wato abubuwa a cikin birnin Washington a lokacin da suke kan hanyarsu zuwa tsakiyar birnin jim kaɗan kafin wato rantsar da shugaban ƙasa kenan Donald Trump a matsayin shugaban Amurka na 45. A yayin da wasu masu zanga-zanga suka yi shi cikin lumana a wasu wurare na Washington DC. Wasu 'yan adawan Trump dai suna tafiya ne a cikin tsakiyar birnin kuma suka karya tagogin gidajen mutane suka ajiye abubuwa da bai dace ba akan hanya.
Baba Yakubu Magiri ya karanto labarai. Kafin mu bude layuka domin jin ra'ayoyinku kan alfanun da kuke ganin kasashen nahiyar Afirka za su iya samu daga shugabancin Trump da kuma kai komo da ake yi a game da shugabanci a kasar Gambia, bari mu faro takon a jamhuriyar Niger, inda wakilin Musulmin Muni Barma ya shiga sahun ɗaruruwan mutanen da suka yi dafifi a ofishin jakadancin Amurka da ke birnin Yame domin kallon rantsar da shugaba Trump.
Ɗakin taro na cibiyar ra'ayin al'adun Amurka ya cika makil da jama'a maza da mata a yammacin wannan Juma'a 20 ga watan Januari domin kallon bikin rantsar da shugaban Amurka na 45 Donald Trump ta akwatin talabijin. Ko da yake har yanzu ana ɗari-ɗari da yadda kamun liddayin sabon shugaban zai kasance, da alama jawabinsa na farko bayan ya karɓi rantsuwa ya ƙayatar da waɗanda muka tuntuɓa jim kaɗan bayan kammala wannan biki.
Madam ɗan ƙaramin halatta ce su. Wannan jawabi mun ji daɗin shi, tunda ya ce suna za su yi hulɗa da sauran ƙasashe. Ya ce ai mutum bai iya zama shi kaɗai, akwai makwabta. Kenan tunda ya yi wannan magana mu hankalinmu kwance, kuma muna fatan komai ya tafi daidai kuma kowa ya samu rabon shi. Komai mutum ya faɗi game da ƙasar shi, ceton ƙasa daidai na. Kuma inda ni ji daɗi da ya ce mun za mu yi hulɗa da sauran ƙasashe. Kuma ya ce kowace ƙasa cikin ƙasa ana ba 'yan ƙasa dama da kwarin kafin a ba na wata ƙasa. Kuma haka nan daidai ne. Sai gida ya ƙoshi aka ba daji. Kenan bai lahi.
Na farko abin da ya birge ni da ya ce yanzu abin da Amerika ta ci za a ci kuma ɗan ƙasa Amerika za a ɗauka ake. Wannan muna dibin ƙasashe Afirka za su ci moriya. Dan miye yasa yoyin ƙasar Amurka arzikin ta ya bunƙasa, kaga muna da 'yan uwanmu da a can Dubai ta. Yo ka ko in sun ka samu yo nan gida za su wawarwa ko za su haifuwa gida. Ka kenan mun ci wani. Ba wai mu jira a ce sai an ba mu ba. Mu je mu yi aiki da ƙarinmu mu samu ci ayi amfani.
Afirkawa mu kama kanmu. Mu yi ɗar mun daga mu koma mazaje mu ma cikin duniya yadda kowace ƙasa take aikin cigaba mu ma mai cigaba fa. Firizinanki Amurka ne ba firizinanki Afirka ba. Afirkan su sa a kan suke ya zo hudar Amurka in ma ya zo nan ga saboda harkar su ne na kasuwanci abinda suke cewa entere. Za su zo su hudda entiren su cikin kasashenmu kuma mu neman entiren mu. Kenan mu yi daga kan mu tsaya muna nan ga muna kallon can ai Trump ya kamata ya muna kaza a'a ba mu muka zabe shi ba ba ya zo ba dan mu bane.
Jakadiyar Amurka a Niger ambassador Yunus Redek ta yaba da yadda aka samu kyakkyawar fahimta tsakanin gwamnatin Barack Obama da ta Donald Trump tun bayan bayyana sakamakon zabe kawo lokacin shirye-shiryen damƙare gama a hannun sabon zababben shugaban ƙasa wanda daga yau ya zama shugaban dukkan Amurkawa.
Aujourd'hui nous avons vu à Washington la transition, l'investiture. Le président élu est devenu le président de tous les Américains.
Masu bin didigin tsarin siyasar Amurka na ganin idan da 'yan siyasa a nafiyar Afirka za su yi koyi da yadda bayan kammala zaɓe 'yan ƙasa ke sake komawa su haɗa kai don yi wa ƙasarsu aiki, kamar yadda aka gani a yayin wannan biki na rantsar da Donald Trump. To kam da talakawan kasashen Afirka za su ci moriyar tafarkin demokradiyya fiye da yadda abin yake a yau. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
gaida Malam Sule. Yanzu haka ina tare da abokan aiki na Ibrahim Kalmasi Garba da kuma Mahmud Lalo, waɗanda suka fita lokacin da ake bikin rantsar da shugaba Trump din nan domin kasancewa idanmu a wannan wuri. Ibrahim, kai ne ka je majalisa inda aka rantsar da shugaba Trump. Wani bayani zaka, menene fi mai da hankali a kai musamman kamar yadda ka je a wannan rahoto da shi Sule ya bayyana mana? Waɗansu sun mutanen waɗansu daga cikin jamhuriyar Nijar suna bayyana gamsuwa da jawabin, to menene musamman jawabin ya kunsa?
To jama'a, assalamu alaikum. Wato kamar yadda wasunku suka saurari jawabin Trump, wato bai bambanta da akasarin jawaban shugabannin da aka rantsar ba, da sukan so su dadada ma masu sauraron su, inda Trump yace a yanzu koko daga yanzu mulki ya tashi daga hannun wasu tsiraru da suka tare a nan birnin Washington DC, ya koma wajen talakawa. Shi talaka babu abin da yake so kamar kace mai shi yake mulki, ko da kuna dan dudar sa kace mai shi yake mulki, ka gama da shi. To sai aka yi ta tafi rabura, an ji dadi. Sannan kuma sai yace yanzu da koko daga yanzu Amurka za ta kasance kasar da take da kan iyakoki kamar sauran kasashe, zai yi yaki da shigowa da mugan kwayoyi da ake yi, kuma zai tabbatar da cewa kamfanonin da suke bude wato rasa a sauran kasashe don samu sirrin kabiyan kudade kalilan wajen sarrafa kayakin su, suna raba Amurka da ayyukan yi, zai sa kafar wando guda da su. Sai aka ji dadi saboda akwai marasa ayyukan yi da yawa, so saboda haka ya kula da abubuwan da mutane suke so su ji, yayi ta magana akai. Sai kuma wani abu da kamar dai kin san Trump bai cika yafi yarfe ba, so sai yace ba lokaci bane ba na surutu ba ayyukan yi, kamata yi gane cewa yanzu lokaci ne na aiki. Maganar da ta sa aka ake ganin yana yi ne da John Lewis, wannan dan gugurmaya bakar fata dan majalisar wakilai, wanda yace ai shi bai yadda da halaccin shugaba Trump ba, wanda yake ce Trump yace shi surutu kawai yake bai aiki.
To ina wannan jawabi ya shafi dangantakar Amurka da sauran kasashen duniya?
Yawa, yace tsakanin Amurka da sauran kasashen duniya za a yi dangantaka ta tsakani da Allah. Zamanin wai Amurka ta zama giwa ta fadi, kowa ya zo ya dan dauki wanda yake so ya gaba da shi, Amurka ta zauna tana ta shure-shure, wai ita babba ce, wannan zamani ya wuce. Yanzu Amurka ita ce za a fiboyewa fifiko a batutuwan da suka shafi harkokin manufofin kasar kafin wasu kasashen.
To me ya burge ka game da tsakanin yadda aka miƙa mulki da wanda ya gada da wanda aka gada?
Yawa, to kafin in je nan, amma ya ce za a yi adalci, wato zai rangwanta ma sauran kasashe musamman marasa ƙarfi, saboda haka ya ɗan yi ƙoƙari ya ɗan daidaita bayanansa game da kishin ƙasa, kar kishin ƙasa ya wuce mizani kamar yadda suke cewa. To abin da in lura da shi shine, a yayin da sauran yan demokrat suka izuwa wannan biki, Obama ya je, matarsa ta je, kuma da alamar suna cikin farin ciki, har Clinton ta je, kuma ba wanda ya nuna alamar yana cikin bakin ciki. Kin san Amurkawa da kokarin danna zuciyarsu, ko da ku ba dan bangaren su bane ci zaki, zaki ga suna kokarin su nuna kishin ƙasa da dai zumunci da sauransu, dan haka an dan yi kokari a wannan bangaren.
To a gaishe ka, to bari in koma gare ka Mahmud. Kai ka je dandalin da yan kallo musamman da masu zuwa domin nuna abin da ya tsone musu ido suke, me ka gano?
To a jama'a, assalamu alaikum. Grace, abubuwan da na gani suna da dama matuƙa, kuma abin ban sha'awa ne kamar musamman yadda aka tsara shi wannan bikin rantsar da sabon shugaban ƙasan, da irin matakan da aka ɗauka da su kansu Amurkawa da suka yi dandazo suka zo wannan biki, ta yadda suka gudanar da kansu cikin natsuwa, ba wani wato kaman a ce akwai hargitsi, za ka kiga an yi dogon layi da baza mutum ba zai ga iyakarsa ba domin a shiga wajen wannan taro. Ga kuma yadda aka ɗauki matakan tsaro, ga kuma yadda aka samar da kaman ma'aikatan asibiti na gaggawa, wanda ko da an samu wani matsalan, wani ya faɗi ko rashin lafiya ko wani abu, nan da nan za a garzaya da shi.
To a gurguje an yi batun da farko, kun nuna mana cewa za a an kun ga magoya bayan Trump da kuma magoya waɗanda suke adawa da shi, kowa yana nuna ra'ayin shi da kwalayen shi, amma kuma suna tafiya tare.
Wannan abun sha'awa ne sosai shi ma, saboda kin ga ba kaman irin wuraren mu kasashen mun Afirka ba, gashi dai zaka ga mutun na gaban ka ma dan dan ko Clinton ne ko kuma shi ya zo zanga zanga ne ta nuna kin jinin shi Trump din, bayan ka kuma zaka ga dan Trump din ne suna tafiya ba tare da wani an yi wani shure ni ko na shure ko kuma dai a ce an samu matsala tsakanin su ba, komai ya tafi daidai illa dai ya zanga zanga da aka samu a wasu sassan birnin Washington DC, kuma wata kila masu sauraruwa su yi mamaki su ce an ce an kawo jami'an tsaro 28,000 domin samar da tsaro a birnin Washington DC. Akwai inda aka killace wato a wannan birni, a nan ne daidai za a yi wannan bikin rantsar wato
ba za ka shiga ko ina da ina ba,
wato su waɗannan masu zanga zanga suna wajen wannan abin da ake kira wato security parameters din da aka shata na wato shingen tsaro.
To ana daga mana hannu sabili da haka masu sauraro, ga dai mun kwaso so bayani, gaskiya bayanan suna da yawa amma dai sai a yi mana hakuri. To madalla, kamar yadda muka sanar yau muna so mu ji ra'ayoyinku ne akan wannan rantsar da shugaban Amurka Donald Trump, yaya kuke gani zai amfani kasashen mu na nahiyar Afirka, wani alfanu za mu samu, kana kuma kamar yadda muke ganin yadda ake miƙa mulki a wannan kasashe da suka ci gaba, babu shakka ya bambanta da abin da muke gani a kasashen mu na nahiyar Afirka, menene wanda koyi wani darasi zamu koya game da yadda ake miƙa mulki a waɗannan kasashe?
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To madalla, kai tsaye muna tare da wani a jihar Yobe, wake bisa layi.
Muhammad Bello.
Malam Muhammadu, barka da yammacin yau.
Barka da
ku. Wato, ina gudunmuwarka ga shirin?
To alhamdulillahi madalla, wannan gudunmuwa wannan aiki.
To sai dai Muhammadu, layi naka ya tsinke. Bisa ga dukkan alamu layin naka Muhammadu ya tsinke, kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari kuma mu nufi Gombe, wake bisa layi a Gombe.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Daga Ajakuta jihar Kogi ba Gombe ba ne?
Oh, Ajakuta ne jihar Kogi.
Yiniya Lelwa daga Ajakuta jihar Kogi.
Wake bisa layi.
Yiniya Lelwa.
To Malam Jiniya, barka da yammacin yau.
Barka ka dai.
To kana gani
shawara ga
to bismillah
Muhammadu Buhari, don Allah ina ba ki shawara, ni dai na gamsu da mulkin shi.
To amma a Ajakuta Malam Jiniya, Malam Jiniya, ka san abin da muke magana a kai?
Wallahi banda radio na
ta ba. To sai ka saurare mu. To bari mu tafi Jos Kota ta yamma da Bauchi. Wake bisa layi a Jos.
Habibu ne da Belowa.
To Mala Habibu, barka da warhaka.
Awa Grace, sannun ku da aiki.
Barka ka dai, an wuni lafiya?
Awa lafiya kalau.
Ya kake gani wannan sabon gwamnati Amurka za ta amfani kasashen mu na nahiyar Afirka?
To gaskiya ni dai ina ga kaman ba za mu samu komai ba. Hello.
To ina tare da kai. Ina hujjarka?
Saboda bayanin shi da naji, yana magana cewa to Amurkawa abinda komai za su yi su sa Amurka a gabansu, kuma Amurka ta zama ƙarfi. To sai ina ga kaman ba za mu samu komai ba. Hello.
Ina tare da kai Malam Habibu, ci gaba da bayanai.
Na ce mun muna ga kaman Afirka ba za mu samu komai ba saboda abinda Trump yake.
To madalla, muna tare da wani kuma a jihar Bauchi.
A Azare Bauchi State.
To Malam, barka da warhaka. Azare, wake bisa layi.
Yawa, sunana Alletti daga Azare Bauchi State.
Wanne nazari, wanne darasi kake gani za mu koyi da shi game da yadda ake miƙa shugabanci a ƙasa kamar abin da muka gani a nan Amurka?
To ina so shugabanninmu su sani shi mulki Allah ne yake ba da shi a wanda ya so kuma lokacin da ya so. Saboda haka duk lokacin da aka ce wani ya faɗi ya kamata rungumu ɗayan su tare su rungumu ƙasar gaba ɗaya su ci gaba da ita su rike ta bayan da irin yanda ake yi ba kamar yanda muka samu labari na wannan gambiya makwanciyar mu da aka samu matsaloli a kayinta. Sannan kuma ina faɗawa dukkan ƙasashen duniya akan ƙasashen Afirka su amfani da wannan dama kan cewa kan su dogara da wata ƙasa su tashi su nemi nasu kan su ce wannan shugaba zai taimaka musu a'a su tashi su nemi nasu domin duk abin da kowace ƙasa take da shi mu ma muna da shi ya kamata su yi nazari akan cewa gara su nemi nasu kan su dogara da wata ƙasa kamar irin yadda ake cewa za a dogara da Amerika ko za ta yi taimaka a'a mu ma mu nemi namu tun da muna da shi. Da fatan za ku tashi lafiya.
To madalla mun gode kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a Benin Washington DC. Yau dai muna so mu ji ra'ayoyin ku ne kan batutuwa guda biyu. Na farko alfanun da za a iya samu a kasashen mu na nahiyar Afirka bayan rantsar da shugaba Donald Trump. Sana kuma ya kuke gani wannan wani darasi ne za a iya koyi da shi a kasashen mu na nahiyar Afirka na miƙa mulki. To muna tare da wani a jihar Kebbi.
Sunana Alhassan Nanzu daga Zuru jihar Kebbi.
To Malam Ahmed barka da yarmacin yau.
Da alal hakika wannan shugaba tun daga lokacin campaign ninsa da irin take-takensa ba za mu samu wani amfani ba a mulkinsa, saboda haka abin da ya rage gare mu mu da yanzu mu koma mu yi kishin kanmu da kanmu ƙasashen Afirka. Babu wani abu wanda Allah bai hore mana ba a nan ƙasashen Afirka. Saboda haka ina kira ga shugabannin mu jajirce da mu talakawa mu jajirce mu nemi namu mu daina.
To madalla bari mu nufi jihar Jigawa. Jigawa ke bisa layi. Wa alaikum salam. Wa ke bisa layi?
Abba Shehu ne ka zaure jihar Jigawa.
Yawa to mana Abba barka da yammacin yau.
Barkan ku da yamma.
To ina gudunmuwa ka ga shirin kai ko yau?
Alhamdulillahi. Wannan ya zama izina da shugaban ƙasa Yahaya Jami ya sauka shi ma ya bada mulki successfully kamar yadda Obama ya sauka ya bawa Donald Trump domin neman ci gaba da ƙasa. Su ciyar da ƙasar su gaba domin neman ci gaba.
To madalla daga jihar Jigawa kuma bari mu nufi Katsina.
Hello?
Wake bisa laya Katsina. Wake bisa laya Katsina. Katsina Malam Abdullahi gaskiya layin naka yana cicijewa. Kana jin mu da kyau? Layin naka babu kyau ko kaɗan to. Yi bayani. To sai dai Malam Abba wanda ke bisa laya Katsina ba ma jin ka layin naka yana da matsala kwarai to saboda haka zaka iya kwatantawa. To bari mu nufi Jamhuriyar Niger. Jamhuriyar Niger sai a nisanci rediyo yana dawo mana. Ka kashe rediyo ko kuma kai nesa da shi.
To na kace salamu alaikum.
Yawwa to ko kai fa wa alaikum salam wa ke bisa layi.
Kamila su yi nufin baya ba ki rediyo su kura daga nan a magaran jamhuriyar Nijar.
Yawwa to ina gudunmuwa ka ga shirin.
Gudunmuwa ta ina suna rikon shi a kasar yi mana kasa da kasar dogara da wasu shugabanni na kasashen duniya su ta hannu kawai Allah ya taimake mu mu ma ya ta kuma ta Allah ya taimake.
To madalla daga jamhuriyar Nijar kuma za mu dasa aya yau. Gobe ma rana ce ko kuma in ce mako mai zuwa kasancewa yau ranar Juma'a. Mako mai zuwa wata rana idan Allah ya nuna mana za mu ci gaba da baku irin wannan damar.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Yayin da ranar 'yancin addinai ke gudana a yau, mun lura da irin nasarorin da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta samu dangane da bunƙasa 'yancin gudanar da addini. A cewar babban jakadan ƙasa da ƙasa kan 'yancin addini, David Saperstein.
clearly, as you look back on my 2 years here at the State Department, our ability to assist Secretary of State Kerry.
Karar idan muka waiwaya shekaru biyu da nayi a ma'aikatar harkokin wajen Amurka, damar da muka samu ta taimakawa Sakatare John Kerry a binciken da ya yi, wanda ya gano cewa aikace-aikacen kungiyar ISIL a Iraki sun hada da kisan kari dangi akan Kristoci da Yazidawa da kungiyoyin 'yan Shi'a da kuma aikata manyan laifuka akan al'ummomin Kakai da Mandians da kuma sauran kananan kabilu da suke da matukar amfani a nan, da kuma damar da muka samu ta jawo hankalin al'ummomin duniya.
Wannan jan hankali da muka yi ya bada damar tara kudade fiye da dala Amurka miliyan 2.2 daga kasashe a fadin duniya domin tallafawa waɗannan kananan addinai su koma gidajensu lafiya. Amurka a matsayin kasa za ta ci gaba da zage dantsi akan tabbatar da ka'idojin 'yancin addinai a gida da kuma waje, a cewar Ambassador Sapastein.
I am very optimistic that the robust
ina da yakini cewa ƙara kaimi a madadin 'yancin addinai da ya kawo sauye-sauye ma'aikata da yawa ya Republican da 'yan Democrat zai zama wani muhimmin abu akan ci gaban harkokin waje a nan gaba. Haka ya nuna yadda ake kallon hakikanin yadda muka samu matsayar cewa harkokin addini na da muhimmiyar rawa da yake takawa a harkokin waje da muke tunkara, da kuma yadda za a bunƙasa harkar ta hanya ingantacciya. Dole ne a mai da hankali wajen shigar da al'ummomi a fadin duniya a madadin muradin da muke karewa.
Ba da damar gudanar da addini na ɗaya daga cikin babbar gudunmawar da Amurka ke baiwa duniya, a cewar Ambassador Sapastein. A matsayina na ɗan Amurka, ina matuƙar alfaharin ganin yawan ƙasashen da suka shiga cikin wannan hange na tabbatar da wanzuwar 'yancin mutane na su zauna a matsayin 'yan ƙasa daidai wa daida, ba tare da an yi la'akari da addinin mutum ba. Amurka na abin a zo a gani a duniya akan wannan al'amari, sannan kuma za ta ci gaba da yin hakan. Sharin murya Amurka kenan kuka saurara, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kana da ƙarin bayani, to ka iya rubutawa zuwa ga editorials VOA Washington DC 20237 USA. Sannan ka iya ganin wannan sharhi da kuma wasu da suka gabata a shafinmu na yanar gizo a www.voanews.com/editorials.
To madalla, gaida Naziru kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Hamshakin attajirin nan kuma mai hada-hadar gine-gine Donald Trump an rantsar da shi a yau Juma'a a matsayin shugaban Amurka na 45. A ƙarƙashin yanayin hadari a nan Washington, Donald Trump da shekaru 70 da haihuwa ya zama shugaban Amurka na farko mafi yawan shekaru da ya ɗauki rantsuwa a wani tsarin girmamawa fiye da duk wani shugaban Amurka, rantsuwar adana da kare da kuma tsare dokokin Amurka. Jim kadan bayan rantsar da Donald Trump a matsayin shugaban Amurka na 45, Trump ya rattaba hannu akan wasu takardu a hukumance da suka tabbatar da shi a matsayin shugaban ƙasa. Haka kuma Trump ya rattaba hannu akan wata takarda da ke nufin wato General James Mattis mai ritaya ya zamanto shugaban ma'aikatar tsaron Amurka. Shi dai Mattis ya ritaya ne shekaru 3.5 da suka gabata, bayan ya kwashe sama da shekaru 40 yana aiki da sojin Amurka, a cewar mai magana da yawun fadar wato White House kenan Sean Spicer. Tsohon shugaban Gambia ya jama ya gaza biyewa wa'adin da aka bashi na miƙa mulki da ya bar ƙasar zuwa ƙarfe 12 na rana yau Juma'a, a daidai lokacin da shugabannin ƙasashen Afirka ta yamma guda biyu suka isa birnin Banjul.
To a gaishe ka masu saurare, nan muka kammala shirye-shiryen baki daya a yammacin yau, sai kuma gobe da safe idan Allah Ubangiji ya nuna mana. Ku ji abokan aikinmu da waɗansu shirye-shirye ciki har da Abari ya huce na Ibrahim Alfa Ahmed. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, alheri ke muku fata alheri ga Zainab, ga Sa'ida, ga Julie, ga Baba da dai sauransu. Mu kwana lafiya.